Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 8 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, majalisar dokokin Jamus ta zaɓi Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnatin kasar nan cikin tara bayan yakin duniya na biyu, lamarin da ya buɗe sabon babi a kasar mafi yawan al'umma a ƙungiyar tarayyar Turai bayan wa'adi shekaru 16 na Angela Merkel. Kasar Australia kuma ta biyo sahun Amurka, inda ta sanar da kaurancewar diplomasiyya ga wasannin Olympic na lokacin hunturu a shekarar 2022 da za a yi a Beijing. Bada an sanar da cewa India na samun ci gaba cikin gaggawa fiye da sauran manyan tattalin arziki a duniya, lamarin da ke kara bada kwarin gwiwar farfadowa daga annobar da ta addabi tattalin arzikin kasar.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya wasu tsaffin sojojin kasar sun koka kan halin da suke ciki.
Bai ara na ya akuri na 2 years, an biya farin kaya mu ba biya mu ba, ka bayyana dame mu.
Gwamnatin jihar Kebbi da ke Najeriya ta mika wani yaro da mahaifinsa ya daure shi a tirken dabbobi bayan ya shafa sama da shekara guda ana kula da shi.
Ma'aikatan da ke kula da shi har yanzu za su rinka zuwa nan gidan kafin ya saba sosai da irin zamantakewar yanzu na sabon wuri kamar yadda ya shigo yanzu.
Kama kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasara da Mail Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar dokokin Jamus ta zaɓi Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnatin kasar na cikin tara bayan yakin duniya na biyu, lamarin da ke buɗe sabon babi a kasar mafi yawan al'umma a ƙungiyar tarayyar Turai bayan wa'adin shekara 16 na Angela Merkel. Gwamnatin Scholz ta kama aiki ne da kyakkyawar zaton sabunta Jamus da kuma yaki da sauyin yanayi, amma kuma za ta tunkari babban kalubale da kasar ke fuskanta a yanzu na mummunan annobar coronavirus. Scholz ya lashe zaben ne da kuri'un 'yan majalisa 395 a yau Laraba. Jam'iyyarsa ta haɗa kan jam'iyyu uku ita ce ke rike da kujerun majalisa 416 a cikin kujeru 736 na majalisar dokokin kasar. Da yammacin yau Laraba ne shugaban kasar zai tabbatar da Scholz a hukumance a matsayin shugaban gwamnati, kana kakakin majalisa zai rantsar da shi. Kasar Australia ta biyo sahun Amurka, inda ta sanar da kaurancewar diplomasiyya ga wasannin Olympic na lokacin hunturu na shekarar 2022 wanda za a yi a Beijing. Yau Laraba ne Prime Minister kasar Scott Morrison ya sanar da haka a Canberra. Yana mai nuni da batutuwa da suka hada da zargin da ake yi wa China na cin zarafin bil'adama da rashin amincewar Beijing na kin shiga tattaunawar warwarewar takaddamin kasuwanci da na diplomasiyya. Kauracewar diplomasiyya da Australia ta yi na nufin ba za ta tura jama'anta zuwa wasannin Olympics a Beijing ba, amma za ta kyale 'yan wasanta su shiga gasar. Dangantaka tsakanin China da Australia ta yi tsami a cikin 'yan shekarun nan tun lokacin da Canberra ta fara hana wa katafaren kamfanin China na Huawei gina sabuwar hanyar sadarwa na 5G a kasar. Dangantakar ta ƙara muni ne kuma yayin da Australia ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa akan mafarin annobar COVID-19 wanda aka fara ganowa a shekarar 2019 a tsakiyar China. Ita ma Beijing ta maida martani da ɗora manyan haraji akan kayan da Australia ke fitarwa waje, kana ta ɗora tsauraran dokoki akan fitar da barasa da naman sa da wasu kayayyaki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. An sanar da cewa India na samun ci gaba cikin gaggawa fiye da sauran manyan tattalin arziki a duniya, lamarin da ke kara bada kwarin gwiwar farfadowa daga annoba da ta addabi tattalin arzikin kasar. Amma kuma fargaban Omicron ta haifar da damuwa akan ko yalla wannan ci gaba cikin gaggawa za ta dore, a yayin da masana tattalin arziki ke kashegi cewa rashin aikin yi na kara yawa a kasar, inda miliyoyin mutane suka rasa ayyukansu lokacin annobar.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. Wasu tsafin sojojin Najeriya sun koka bisa abin da suka kira watsi da su da gwamnati ta yi bayan sun sadaukar da rayuwarsu dangane da wasu haƙoƙinsu. Sai dai gwamnati ta ce tana ƙoƙarin ta ga ta biya su haƙoƙinsu. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
Tsafin sojojin waɗanda suka zo ofishinmu don isar da kokensu ga gwamnatin Najeriya sun ce bayan irin sadaukarwar da suka yi don tabbatar da Najeriya ta kasance ƙasa ɗaya dunƙulalliya da ma irin rawar da suka taka a ƙasashen waje da sunan Najeriya, a yanzu an yi watsi da su.
Sunana retired warrantor Stanley Gonshi, ni ne past chairman na Ex-Servicemen Welfare Association. Mu retirees muna kan shan wahala. National Health Insurance Scheme, wannan scheme government sun fitar da shi da manufa mai kyau kamar yadda na faɗa da su. Amma yanzu in ka je asibiti in kana National Health Insurance Scheme ba za a damu a kula da kai ba. In har ma an kula da kai an rubuta maka magani, magani da za a rubuta maka ba mai kudi ba, wannan za su iya baka abubuwa kamar su Panadol, su malaria adinan za su iya baka. Amma abin da ya shafi ciwo wanda yake da nauyi za su ce maka insurance scheme bai cover ba. Domin a yadda muke yanzu an ce za a maka operation sai an ce national insurance scheme bai cover ba. Muna so gwamnati su ji kukanmu domin protest da muke so mu yi a kullayomi bai da kyau, bai nuna haske ga ƙasa kamar Najeriya ba. Kankananan ƙasashe ga su Nijar su Chad suna lura da tsofin sojojinmu, amma ga mu Najeriya sai ɗaya mun fita a protest kamin gwamnati su ji mu.
Tsafin sojin kazalika sun kuma yi korafi akan matsalar kuɗaɗen fansho.
Ni ne Master Warren Officer Walu Raymond mun zo ne mai magana batun fishin da bai biya mu kuɗin fishin area. Dama akwai error na ya akuri na 2 years an biya farin kaya mu ba biya mu ba. Ta bayyana dame mu mutanen su yi tafiya zanga zanga mu sha'a su bari tukuna idan mun bishi ya fi karfin mutu za su yi abin da za su yi. Ta bayyana dame mu mun zo mu tambaya me yasa ba ba mu arrest din ba.
To yanzu ta kamar me kuke so ai?
Abinda muna so dan shugaban kasa da mai shi petrol namu na yana rike soja ya bar doka don a biya mu.
Akan haka na tuntubi shugaban kwamitin sojoji na majalisar wakilan Najeriya Honorable Abdulrazak Namdas.
Ai ka ji jawabi na shugaban kasa wanda aka karanta shi chief of defense da karanta da shi kuma chief of army sam. Ai sun magana kan dole ne a sama biya wayannan kuɗaɗe. To mu kuma majalisa da mu ne zamu samu kokar mu kawo kuɗin nan mu bai su. To kuma insha Allah a wannan kasafin kuɗin 2022 muna kokari kuma mun an ba su kuɗaɗe kuma zamu bayar kuma
an sa cikin kasafi.
Insha Allah ba mu fasin ba amma yana cika abin da muke kan aiki akai kuma zamu sa.
A kalma daya wani sako zaka ba su mu sojin Najeriya kalma daya.
To su yi hakuri za ci gaba da ba su sun mana kokari ba mun gode da abun.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Tun bayan da Taliban ta karɓe mulkin Afghanistan sama da watanni uku da rabi da suka gabata a cikin wani rudani na janyewar sojojin Amurka da na NATO, mayakansu sun sauya matsayinsu daga masu tada ƙayar baya da ke yaƙi a cikin tsaunuka da fagage zuwa wata runduna da ke jagorantar ƙasar. Mayaka masu goyon bayan Taliban da dama sun samu sabbin ayyukan yi, suna kafa shingayen binciken ababen hawa akan hanyoyi, kana suna sintirin tsaro a ciki da wajen birane da garuruwan Afghanistan. A watan da ya gabata mayakan Taliban da dama sun dauki hotuna wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a lokacin sintirin dare da kuma wuraren binciken ababen hawa a yammacin birnin Herat. Ɗaya daga cikinsu mai suna Ahmed Wali mai shekara 21 yana kan sintiri a ƙauyen Kamar Kalag a Herat ta Arewa, dalibi ne a makarantar Islamiyya da ake kira madarasa a Larabci. Ya shiga Taliban ne saboda koyarwar Alkur'ani, kana yana kin kasancewar Amurka a ƙasarsa. Haka zalika baya son tsohuwar gwamnatin Afghanistan wanda ake mata zargin cin hanci da rashawa. A ƙarshe yau Laraba wata kotun Malaysia ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa tsohon Prime Minister kasar Najib Razak na aikata cin hanci da rashawa a badakalar dala biliyon guda daga asusun gwamnatin Malaysia, lamarin da ke zama babban cikas ga dawowarsa a siyasa. Najib yana daukar ƙara akan hukuncin zaman gidan yari na shekaru 12 da kuma tarar dala miliyan 50 da babbar kotun birnin Kuala Lumpur ta yanke masa a bara akan laifin cin amana da amfani da iko ta yadda bai kamata ba da kuma halatta kudaden haram ɗaya daga cikin shari'a biyar da yake fuskanta akan zargin cin hanci da rashawa. Kotun ta gano ya taba karban dala miliyan 10 ta barauniyar hanya daga wani sashen asusun gwamnati da ake kira SRC International wadda a halin yanzu ta daina aiki. Koda yake Najib ya musanta aikata laifi, gane ya shakin amincewa da aikata ba daidai ba. Ana sanya ido sosai akan wannan roƙon kotun yayin da ake fargabar cewa shugabannin jam'iyya mai mulki da ke fuskantar tuhuma za su iya samun sassauci bayan dawowar jam'iyyar Najib ta United Malays National Organization UMNO a takaice akan karagar mulki a cikin watan Agusta.
A gaida Babu Yakub Magyeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya kungiyoyi da hukumomi da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da ɗaura ɗamarar ceto rayukan jama'a musamman ƙananan yara da kan iya faɗawa tarkoncin zarafi. Wannan na zuwa ne lokacin da suka sha alwashin ci gaba da zakulo waɗanda aka ci zarafinsu domin ɗaukar matakin da ya dace bayan da aka mika yaran nan mai suna Jibril Aliyu wanda a shekarar bara mahaifinsa ya ɗaure shi cikin dabbobi na tsawon lokaci a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Fafatukar da hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke yi a Najeriya a iya cewa tana alfanu a wani bangare, musamman duba da yadda gwamnatoci ke samar da dokokin kare haƙƙin bil'adama da kuma ceto rayukan waɗanda suka faɗa tarkoncin zarafi. Alal misali, a watan Agusta na shekarar da ta gabata aka samu wani mahaifi da ya ɗaure ɗansa Jibril Aliyu cikin dabbobi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda tun daga wannan lokacin gwamnati ta karɓi ragamar kulawa da yaron ƙarƙashin kulawar Dr. Aminu Haliru Banza na asibitin Sayahaya da ke garin birnin Kebbi.
Allah ya taimake mu lokacin da ya zauna nan, likitoci kala-kala na ƙwaƙwalwa, na jiki, na jini, na fata, na mene, kowane iri, fiye da likita ƙwararri kashi 20. Daga nan asibitin Sayahaya da wanda suke Udu, da wanda suke Lagos, da wanda suke Ibadan, duk sun zo da gwaje-gwaje yaron nan mun kai shi ko ina an yi. Gwamnatin jihar Kebbi ne ta ɗauki nauyin wannan cikin shekarar nan guda da wata uku da ya yi a nan wajen.
Duba da halin ƙunci da yaron ya shiga a baya, yanzu bayan mayar da shi ga danginsa, gwamnati ta ce ta ɗauki matakai na kula da walwala, abinci da kuma lafiyarsa, a cewar mashawarcin gwamna a fannin kula da mata da ƙananan yara, Zara Uwali.
Sannan kuma duk haka nan bamu zara hannuwanmu gaba ɗaya ba, tunda kaga ya daɗe a hannunmu kuma a asibiti. Ma'aikatan da ke kula da shi har yanzu za su rinka zuwa nan gidan kafin ya saba sosai da irin zamantakewar yanzu na sabon wuri kamar yadda ya shigo yanzu. Sannan kuma an yi amfani da dama iri-iri na evaluation din the whole family, kaga har shi baban da sauransu, don a taimaka musu na hanyoyi na rayuwa. Saboda irin waɗannan matsalolin da kake gani, idan aka ce a rinka punching din su out, kai ka san ba ƙanana bane, ba nan kadai bane, akwai su da yawa. Sannan kuma sai kiran da muke yi ga 'yan social media gabaki daya, da a dan ba su dama na su tafiyantar da rayuwarsu yadda suka kamata. Ba kowane abu bane wani lokaci zaka ji mutane na magana wanda haka nan abun nan yake.
To koya ya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke kallon wannan lamarin?
Sunana Zara Ahmad, ina aiki da kungiyar Farar Hula a Kebbi State. Kungiyoyin sa kai na jihar Kebbi mun yi murna sosai da ganin yadda Jibril ya koma. Na tabbatar da an ɗauki matakai daban-daban kafin a zo a daidaita tsakanin shi da iyayen shi, kuma muna sa ran ba zai koma turke shi binciko inda ya ko inda ya fito ba daga baya.
Sunana Nasiru Idris, daga kungiyar nan ta tabbatar da hakokin mata da ƙananan yara da ake kira RAFA a Kebbi State. Tabbas gwamnati ta hananta shi zuwa ga iyayensa, amma ta wata siffa daban, kuma gaskiya mutane sun yaba, kuma za mu ci gaba da zaƙulo irin waɗanda aka ci zarafinsu a gidaje da yawa domin a tabbatar da cewa an kawo musu ɗauki.
Masu lura da lamarin yau da kullun na ganin cewa akwai buƙatar gwamnatoci da ma al'umma baki ɗaya kowa ya kula da nauyin da ya rataya a kansa tare da bayar da haƙoƙi gun masu su abinda kan iya sa a kauce wa matsalolin cin zarafi da kuma samun kyautattuwar lamura a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin bare wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Wasu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba wani yunkuri da wata kungiyar raya al'adun Fulani, Fudeko a takaice, ta yi ne na bullo da koya makiyaya sana'ar hannu waje da kiwo da sayar da nono a matsayin farar dabarar samun musu madogara don zama a waje daya. Hakanan da hana wasu matasan makiyaya a daji daga zarmewa da rashin samun kudin shiga da hakan kan sa wasu su shiga miyagun laifuka da ke bata sunan Fulani.
Mun san wahalan da muka yi muka koya, insha Allah ba za mu yada shi ba, za mu ci gaba da yin sana'a. Kuma kudin da za mu yi da shi, gashi an dai maka an ba mu kudi masu muhimmanci wanda za mu iya fara sana'a da shi. In Allah ya gangara ya sa mana albarka ciki, zai ci gaba da yaduwa muna sana'ar mu. Gaskiya mun koyi darussa da dama, mun koyi darussa iya abubuwa sosai. Duk wani abin da aka koya mana, an koya mana yin cake, kuma ina sa ran ni na iya shi. In ma saura ba su iya ba ni, dan ina tunanin ni kai da ni na iya, su ma ina fata ina ga sun iya. Akwai yogurt, akwai donut, akwai meat pie, akwai egg roll da sauransu. Gaskiya in da hali za mu iya shigowa gari don a dama da mu, kuma za mu iya yin shi a riga mu fito da shi birni mu kawo mu saida mu koma.
Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya wa Fulani maza da mata sana'a, to ko shanunsu sun kare ta hanyar iftila'i ko sacewa daga gaggan barayi, za su samu abun dogaro da zama a waje daya maimakon gararan ba a dazuka.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Babbar bako a taron da aka gudanar a jami'ar jihar Nasarawa a Kefi, Dr. Rukayya Gorin, ta ce ko ba don wata barazana ba ma, yanzu zamani ya sauya, sana'a daya ta gado ba za ta wadatar ba.
To lalle wannan abun taka rawa ne na gani wanda ya kamata a yabawa Fudeko, don sabili da abun da ya kamata mu gani tunda zamani ya canza, harkoki sun canza, dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwansu. Don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba, akwai abubuwa da yawa da makamannisa wanda suke bin kiwo. Don haka kamar yadda wasu mata a wurare suke sana'o'i, ya kamata ne a bawa matan Fulani kuma da yaran su sana'o'i, a ba su kuma daman da za su yi karatu, su ma su samu su yi wa kansu abunda kowa da kowa yake yi wa kansa. Taron nan muhimmancin shi shine daga yanzu ya fara nuna wa Fulani mata da maza cewa ba sayar da nono ne kawai sana'a ba, akwai wasu sana'o'i da yawa wanda za su iya yi a gidajensu wanda kuma zai sa su fahimci abubuwan da ya kamata yake gudana a cikin rayuwar dan adam, su fahimci kuma yadda za su yi su samu kudaden da za su samu su sayi abinci a gidansu kuma su rike yaran. Da ko an san su kawai aikin su je su sayar da nono a kasuwa, to yanzu ko nono ma ina yake, kuma yanzu yake budewa Fulani mata da yara ƙanana cewa ai ko akwai an sana'o'i dewa da za a iya yi. To dan kudaden da yanzu aka ba su ba kudi ne masu yawa ba, amma kuma za a iya taimaka musu a wurare dewa. Gwamnati suna da hanyoyi daban-daban, kawai da yake in ba ka yi karatu ba ko kuma ka san hanyoyin, yana da wahala ne da za ka samu kudaden. Amma duk da haka gwamnati suna sauwaƙe hanyuka, hanyo sun bude hanyoyi wanda za a iya a samu waɗannan kudade da zai iya taimaka wa mata wurin gudanar da sana'o'i. Ai akwai dalilai dewa da yasa aka yi targeting Fulani. Na ɗaya, Fulani su ne wanda aka keɓe su, wanda makarantu ma ba sa ciki, gidaje ba sa ciki, a
aikin gwamnati ba ka ci. Makarantan in ka duba suna da karancin makarantan don sabili da daiwa daga cikin su ba su yi karatu ba don adaji su. Suna bin shanun su ne kuma suna bin nonon da za su tsaba daga cikin su shanun su je su saya. Amma da yake zamani ya canza yanzu dole ne a duba yanayi yadda za a yi a taimaka musu. To wannan yana daya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da su. Mata bai kamata a bar su a baya ba. Mata su ne iyaye. Ba wanda za ka gan shi da rai yana raye yana yawo wanda ba mace ta haife shi. Don haka yana da muhimmanci a lokacin da gwamnati za su yi komeye ne sai su rinka tuna mata domin in aka yi wa mata an yi wa duka jama'a.
Haka ne ita ma mai taimakawa gwamnan Nasarawa kan noma da kiwo Khadija Adamu ta ce dabarar koyar da mata da rage wa maza zafin kai ne kuma ƙari ne kan taldar nono. Duk da kofa ce ta jefa matan a hatsarin rushewar tarbiyya.
To alhamdulillah wannan kungiya tana nufin Fulani samu ci gaba ne da kuma dogaro da kai da kuma samu ilimi. Domin ita rayuwar nan gaba ɗayanta zamanin da ake ciki baya iya haɓakar da komai ba sai da ilimi da kuma sana'a. Idan mutum na da sana'a na da ilimi to ina ga daidai gwargwado a rayuwa zai iya dogaro da kansa insha Allah. Bai shi Allah ya ce tashin taimake ka. Duk abin da mutum ya sa a zuciyarsa idan ka ga bai yiwu da mutum bai sa a zuciyarsa ba insha Allah ana wa ganin ba ko tantama ba shakka wannan abin zai dore da izinin Allah ta'ala. Ha za mu iya kokarin mu don mu ga al'umman Fulani musamman mata da matasa sun samu sana'o'i saboda idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da gari ne gaba da insha Allah mu dai mu nufa gabani za mu iya kokarin mu don mu tabbatar wa ina ababen ku kuma duk abin da ka koya wa mace daya ka koya ma gari ne gaba daya domin da ka samu mace ta da yaya 5-7 wanda abin da ta koya ta koya ma yannin yayan nata su ma yayan da su koya ma ya'yansu su ma ya'yan za su koya musu kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya. Zamani ta canja ba muna kira ga Fulani mu fasu je mu dogaro da tallan nono saboda tallan nono ba shine kadai sana'a ba sana'o'i na da yawa a Najeriya sana'o'i na da yawa a kasan nan saboda haka muna kira ga 'yan uwan mu ba wai muna nisanta su da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki fa yanzu nan zamani ne ta canja ba a dogara da tallan nono kadai ba sai sa ake ta kokari dan su yi kokari su koyi sana'o'in da ke cikin gari ba wai muna nufin mu raba su da sana'a ta gargajiya bane muna nufin abin da ya taho na zamani ai tafiyar da shi akan zamani ga su yogurt nan da ake shi ma nono ne ba wani abu ne daban ne ake da nono ake yin sa saboda haka wannan yogurt din ne kadai ma shi ma sana'an nono ne so ke sa muke kira a gare su da su bi sana'an zamani sai ka samu riga dai kusa da mutum 30 kuma da mutum 40 dakuna ba wai mutum da dakuna so wa'annan rigagen da ka samu su ba da wasu waɗanda suke sana'a cikin waɗannan rigagen dole sai sun zo cikin gari kafin su samu ababen da za su yi amfani da shi a gida. Amma ka ga koyar da mata wannan sana'a zai sa a waɗannan rigagen ba sai sun wahala sun je cikin gari sayan waɗannan ababen.
Uban taron sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ya ce ribar sana'a ba ta misaltuwa.
Sana'a musamman na hannu babban abu ne kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da damar daukan kowa da kowa wurin aiki saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa so muna kira da babban murya ga 'yan uwanmu da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari bismillahi domin Allah ya ce tashin taimake ka muna fata gwamnati za ta ci gaba da kawo ɗauki da wannan kungiya kuma a ci gaba da tallafawa jama'a da fatan komai zai ƙara ci gaba a kowane lokaci muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya Allah ya sa a gama lafiya kuma manyan bakinmu da suka taho daga Abuja da lafiya Allah mai da gidajen ku lafiya don kowane musulma daga karkara da suka fito Allah ya mai da ku gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kungiyar Fudeko karkashin Farfesa Sani Nana ta kudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su kara da noma, renon kudin zuma da sauran hanyoyin samun kudin shiga na dazuka. Masu sauraro da wannan zamu dakatar da wannan shirin dan a makon gobe mai Allah ya kai mu. Za mu fara bita ne ta wasu daga muhimman shirye-shirye da muka gabatar a shekarar nan ta 2021 mai shirin bankwana. Kafin lokacin a madadin muryar Amurka, ni na tura da makalli kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai ku himmatu.
don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne
a gaida Nasara da mail hikaya yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Kabiru Jeke Karaye Sokoto da Kabiru Mai Kifi Bauni Sokoto suka ce cikin kuka da alhini muke yin Allah wadai da mummunan harin da wasu yan bindiga suka kai a yankin Sabon Birni na jihar Sokoto inda suka kona mota mai dauke da mutum 42 Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya amin sako daga Haruna Boda in Kaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa yace hana ƴan Najeriya shiga Burtaniya da gwamnatin kasar ta yi ba shine damuwar mallan talakan Najeriya ba samar da zaman lafiya a yankin Shinkafi da jihar Zamfara da Sokoto da sauran yankunan arewa maso yammacin kasar nan shine damuwar mu dan haka muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi wa Allah ta kawo karshen waɗannan miyagun mutane na jihar Zamfara tun kafin su karar da mutanen jihar ya Allah ka amintar da mu ka kubutar da mu amin sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce ya kamata mahukuntan kasar mu su sa a daina yin kayan daki da na lefe ko tarin tulun matan da ba su da aure su samu mazajen aure domin wallahi kayan daki da na lefe ne ummul abaisin da yasa ƴan uwan mu mata suka yawaita a doran kasa sako daga kawu mai ruwa Bajoga da Salam Muhammad Isa Bajoga suka ce rahoton da IMF ta fitar na hauhawar kayayyakin masarufi a Najeriya ko kadan babu ja a cikin rahoton domin yanzu haka talakawa na ji a jikinsu da karshe muke addu'ar Allah subhanahu wata'ala da kawo mana saukin wannan lamari na tsadar abinci da sauransu sai sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyoyi Hausa tabbas wadata mayakan kasa da kayan aiki da shugaba Muhammadu Buhari ke shirin yi a daidai lokacin da kasar mu Najeriya ke fuskantar matsalolin tsaro abin farin ciki ne Allah ya sa karshen matsalar rashin tsaro da ya addabe mu kenan amin summa amin sako daga Shehu Adamu Rijau yace ya Allah ya ji kan mutane 42 da ƴan bindiga suka kona a jiya Talata a jihar Sokoto inda suke cikin mota hakika wannan wani abin zubar da hawaye ne kuma gaskiya bai kamata a ce gwamnati ta kyale ba domin ran dan adam fa ba abun wasa bane sakon mu na karshe ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir yace a wannan kasa ta mu ta Najeriya mai matsalar sadarwa da kuma wutar lantarki kamar abu ne mai wuya yunkurin mahukunta da fara yin shari'a ta internet to amma idan har zai yiwu muna goyen baya dan kuwa kasashen da suka ci gaba ana yi kuma ko babu komai za a samu saukin cinkoson fursunoni a gidajen kaso to mun gode sai ku ci gaba da aika mana da sakonninku ta adireshinmu na email hausa-service@boanews.com madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to baban la takaice majalisar dokokin Jamus ta zabi Olaf Scholz a matsayin shugaban gwamnatin kasar na cikin tara bayan yakin duniya na biyu lamarin da ke bude sabon babi a kasar mafi yawan al'umma a kungiyar tarayyar turai bayan wa'adin shekara 16 da Angela Merkel kasar Australia ta biyo sahun Amurka inda ta sanar da ƙauracewar diplomasiya ga wasannin Olympic na lokacin hunturu na shekarar 2022 wanda za a yi a Beijing yau Laraba ne Prime Minister kasar Scott Morrison ya sanar da haka a Canberra yana mai nuni da batutuwa da suka hada da zargin da ake yi wa China na cin zarafin bil'adama da rashin amincewar Beijing na kin shiga tattaunawar warware wa takaddaman kasuwanci da na diplomasiya
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya jihar Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo don sabon shirin idan Allah ya yarda zuwa madadin babai ko magiyari da yake na gabatarwa sai kuma jin registration da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.